Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mitoci 25 31 41 60. A Niger kuma ana kama mu a tashar Mutavi Africa dake Yamaika mita 200.5 a Zangon FM ko a gidajen radio masu zaman kansu na amfani fara'a Nomad Sarauniya da Lordaniya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta Benin kuma sai yanda a duniyar gizo kuma ko shi muna na avihausa.com ko ku sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Abdulaziz Adili tore ne tare da Muhammad Hafiz Babale daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan dare. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji tsokacin da shugaban kamfanin NNPC mai barin gado Mai Kanti Barau yayi akan haƙuma fita arewacin Najeriya.
Mun yi nisa haƙar Rija ta fari Kolmani da Gabi 2 wacce take har gefen Gangola, don nan mun samu cewa bamu da matsalan wato tashi na aure.
Haka kuma za ku ji irin cece kuce da manoman ƙasar Nijar ke yi akan matsalar tsadar takin zamani.
Abin nan ya babu mamaki tunda Nijar yana da abubuwa da ya nuna yanzu sun dauki harkar noma da kiwo da harkar kifi da hannu bibiyu.
To kamar yadda kuka sani, a kowace ranar Juma'a ta Allah mukan bude muku layukanmu na waya don ku kira ku bayyana muna ra'ayinku akan lamuran da suke ci muku tuwa ƙauriya. Lambar da za a kira ita ce +1 202 205 555. Bayan ga haka muna kuma dauke da shirin wasanni a takaice daga kasar Kamaru, amma duk sai an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Amurka ta ce ta shirya bindigoginta da bombardment ta tsab, tana shirin soma amfani da jiragen samanta na yaki wajen fatattakar wasu wurare uku a Iran, da mai da martani kan jirgin nan mara matuki na Amurka da Iran din ta kakkabo kafin Amurka ta sauya ra'ayinta ta fasa kai harin. Wannan bayani da shugaba Donald Trump ya bayar a kafafen yada labaran duniyar gizo ya biyo ne bayan rahotannin da jaridu irin su New York Times suka bada ne cewa shugaba Trump ya bada umarnin a kai farmaki, amma daga baya ya janye umarnin da kansa. Ana saura kamar mintoci 10 kafin bama-baman su fara dira a kan Iran. A halin yanzu kuma mayakan 'yan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran sun kai wani hari da makami mai linzami a kudancin kasar Saudi Arabia da ya sauka a kusa da wani kamfani da ke tace gishiri a teku, amma bai lalata komai ba ko asarar rayuka ba. Gamarar sojojin da Saudi Arabia take jagoranci da suke yaki da 'yan tawayen ta ce makami mai linzamin an harba shi kusa da kamfanin Al-Shuqaiq da ke yankin Jizan. Mai magana da yawun gamayyar kungiyar sojojin Turk Al-Malik ya ce kungiyar za ta dauki matakin da ya dace da sauri kuma cikin lokaci don ta yi maganin waɗannan 'yan ta'adda. 'Yan tawayen Houthi din, waɗanda suka hamɓarar da gwamnatin da Saudiya ke goyon baya da ƙasashen duniya, suka amince da ita daga kan mulki a Sana'a, babban birnin ƙasar Yemen, a shekarar 2014 sun himmatu wajen kai hare-haren makamai masu linzami da kuma jirage mara matuki a cikin biranen Saudiya a cikin makonni 2 da suka gabata. 'Yan takara 6 da ke gwagwarmaya a zaben shugaban ƙasar Murtaniya sun kammala yakin neman zabensu jiya da daddare a birnin Nouakchott, bayan da kowannensu ya shirya gagarumin taron lacca ga magoya bayansa. A karon farko tun bayan juyin mulki da aka yi a shekarar 2008, wannan ne zai zama karon farko da shugaban ƙasar mai ci Muhammad Ould Abdulaziz zai kasance baya cikin zaben, abin da ya sa kofa ta bude ga mutane da dama da ke sha'awar tsayawa zaben. Daga cikin 'yan takarar na yanzu har da babban madugun 'yan adawar ƙasar Sidi Muhammad Ould Boubacar, wanda ya taɓa rike mukamin Prime Minister daga shekarar 2005 zuwa 2007. A gobe Asabar ne dai za a yi zaben, kuma a yi zagaye na biyu a ranar 6 ga watan Yuli. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a dubban ɗalibai masu zanga-zanga sun saka kaya baƙaƙe inda suka yi tattaki a birnin Hong Kong. Suna neman da a janye shirin dokar nan da ya janyo cece-kuce na maida masu laifi zuwa China don a tuhume su. Haka kuma suna neman shugabar yankin Carrie Lam mai ra'ayin China da ta sauka daga mukaminta. Na ɗan wani lokaci masu zanga-zangar sun haifar da tsaikuwa ababen hawa da kuma toshe babbar hanyar da za ta kai ka ginin majalisa wanda gwamnati ta rufe ta a yau. Masu zanga-zangar ta yau Juma'a sun buƙaci jami'an Hong Kong da su janye ayyana zanga-zangar da aka yi ranar 12 ga watan Yuni a matsayin bore, kuma su saki gaba ɗaya masu zanga-zangar da aka kama da kuma janye tuhumar da ake musu, sannan su kuma kafa kwamitin bincike da zai duba yadda 'yan sanda suka yi amfani da ƙarfi lokacin da aka gudanar da wata zanga-zanga kwanan nan. Sai dai har yanzu gwamnati bata maida martani kai tsaye ba akan waɗannan buƙatu nasu.
A gaida Muhammad da Hafiz Babale, labaran duniya ka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. To madallan sai rahotanninmu a Najeriya, ƙasa da sa'o'i 48 bayan sauyin shugabancin hukumar man fetur ta ƙasa wato NNPC da shugaba Muhammadu Buhari ya yi, shugaba mai barin gado injiniya Mai Kanti Baru ya tabbatar wa 'yan Najeriya musamman 'yan arewa cewar hukumar za ta ci gaba da neman man fetur a yankin arewacin ƙasar. Wakilinmu a Lagos Babangida Jibrim ya aika mana da rahoto.
Bayan da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya canji ga jagorancin hukumar matatan man fetur ta Najeriya, inda aka maye gurbin injiniya Mai Kanti Baru da injiniya Melekolo Kyari, shugaban hukumar matatan man fetur ta kasa mai barin gado injiniya Mai Kanti Baru ya bada tabbacin cewa hukumar matatan man fetur ta Najeriya za ta ci gaba da aikin haƙan man fetur a yankin arewacin Najeriya. Mai Kanti Baru ya bayyana hakan ne a wajen wani taro inda aka girmama shi a Jami'ar Lagos, inda yake cewa
mun yi nisa har Rija ta fari Kolmani River 2 wacce take har gefen Gangola, don nan mun samu cewa bamu da matsalan wato tashi na aure, kuma mun yi kusan gama wannan rijiyar. Allah da mun gama mai girma shugaban kasa zai bayani akan irin abubuwan da aka samu, amma dai ana samun nasara. Shi kuma cancan gefen tafkin kogin Chadi, in Allah ya daga jami'an tsaro sun ce mana bismillah za mu koma shirye muke, hatta ma da University of Maiduguri, wato Jami'ar Maiduguri da ke taya mu wurin wasu bincike-bincike, su ma duk da cewa cikin shekara 2017 mun da rasa mutane, su masu rasa mutane wurin da aka samu matsala, yanzu kowa ya shirya, kuma muna ganin cewa irin girmamawan da za mu yi waɗanda aka kashe shi ne a koma a ci gaba da aikin, kuma suna shirye da jami'in tsaro sun ce bismillah za mu shiga insha Allah.
Da kowane irin kalubale sabon shugaban hukumar matatan man fetur din ta Najeriya injiniya Melekolo Kyari zai iya fuskanta a jagorancin hukumar, tambayar kenan ta newa Dr. Babangida Jibrin kwararre a kan harkar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa.
Gami na kalubalen da ke gaban shi sabon shugaban kamfanin NNPC suna da yawa. Na farko shi ne tabbatar da duk matatan mai, wato refineries kenan da ke wannan ƙasa suna aiki, saboda a samu wadatar man fetur kanan zir da diesel. So kuma idan matatun mai na aiki yadda ya kamata, to tallafi na subsidy kenan wanda aka yi biya na shigo da man fetur da kanan zir da diesel daga kasashen wacce zai rage, ka ga sai ya yi amfani da wayannan kudade wajen wasu ayyukan da talaka zai amfana. Na biyu shine tabbatar da NNPC na biyan kudin kasonta a joint venture da ke zakaranta da manyan kamfanoni masu neman mayaka sannan wato kaman Shell, Exxon Mobil, Chevron da Aji. A baya NNPC ta kan dade bata biya wannan kaso ba, kuma rashin biyan wannan kaso yana dukusa da harkar neman gurbataccen mai a wannan kasa. Na uku shine tabbatar da ana gaskiya ko kuma ana nuna transparency kenan a Turanci a duk harkokin da NNPC da rasan take yi, misali wajen bada kwangila da kuma sa ido wajen tabbatar da ko gangan mai nawa ne wannan kasa ke fitar da ita a kowace rana. Na huɗu shine tabbatar da an ci gaba da neman mai a arewa, wato a Chad Basin, Benue Trough, Sokoto Basin, Bida Basin da Dawn Basin. Fatan mu shine a lokacin shi sabon shugaban NNPC na yanzu wanda ke shigowa, wanda kwararre ne a kimiyyan yanda ake neman albarkatun kasa, za a samu shi wannan man a arewa.
Babin Jibril, murya Amurka daga Lagos.
To madalla a gaida Babangida Jibrin, yanzu kuma sai mu leƙa jamhuriyar Niger, inda kungiyar platform Paysan ta haɗin gwiwa manoma da makiyaya a ƙasar ta buƙaci gwamnati shugaban Muhammadu Isu ta ɗauki matakai bayan da aka sami hawa-hawar farashin takin zamani a kamfanin Kaima a wani lokaci da mazaunan karkara ke gab da soma aikin damana. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Bahun takin da ake sayarwa a can da a kan jika 13.5 na sefa ya cira zuwa jika 16, inji wata sanarwar da kamfanin Kaima mallakar gwamnatin Nijar ya fitar a baya-bayan nan. Matakin da kungiyar kare haƙƙin manoma da makiyaya wato platform Paysan ta ce ba za ta lamunta da shi ba, a bisa la'akari da yadda yake barazana ga ci gaban ayyukan noma a wannan ƙasa, inji shugaban wannan kungiya Jibo Banya.
Abin nan ya bamu mamaki tunda Niger yana da abubuwa da ya nuna yanzu sun dauki harkar noma da kiwo da harkar kifi da hannu bibiyu. Sun kafa abin da aka ce ma Paysan, kaman abu ne da zai tallafa mazaunan karkara don su samu harkar tallafi. Na biyu sun kafa APCA. APCA kaman duk wani shawara, duk wani tallafi da za a ba manoma don su samu su yi aikin su. An nuna cewa kuma taki Niger ba a ke ga unhwani da shi. Mu a gane mu kudin ne ya sa ba ke ga unhwani da shi, kuma kowa ya tabbata kasan ya gaji. Kenan ya babu mamaki yaya ne ana bisa wannan, kuma cikin wannan tayya a zo a sa wani abu da yana iya rike hamzarin mutane.
To sai dai shugaban kamfanin Kaima Muhammadu Haruna Mudi na cewa batun farashin takin zamani wani abu ne da ke da nasaba da tsarin bayar da kudaden tallafin gwamnati.
Da yadda gwamnati ke sayo shi, bahu ya taso mishi jika 27. Shi ne gwamnati ya ɗauki nauyin jika 13, a sau da jika 13 da rabi. To mu ba jika 27 tashi muna ba. Abinda aka sai da shi nan haka nan tashi muna. Kaima ba ita ta da kula da subvention ba. In mu te samu subvention instant wajen gwamnati ta kashi 50%, sai shi zo kenan takin ya tashi wajen gare shi jika 8 ya zo sai shi gare mu. Dan mu free din shi babu subvention, mun mai da shi jika 16.
Sannan muhimmancin takin zamani ga manoma musamman mazauna karkara ya sa shugabannin su garzayawa zuwa fadar Prime Minister Birji Rafini domin gabatar da koke-koke. Kuma a cewar su, shugaban gwamnatin ta Niger ya ba su amsa mai gamsarwa.
Prime Minister yake muna na ji kukanku, wannan kuma ya ba shugaban Kaima magana, shi ma ya ba da nashi magana, yake wannan zance za a kai shi kasan suna da wata daki inda aka shawara wanda yana karkashin shugaban kasa. Yake muna in Allah yarda zan kai magana can, kuma zan tantandata wanda ya kamata.
Noma da kiwo na matsayin ayyukan da akasarin jama'ar Nijar ke dogaro a kansu domin samun guzurin cimakar shekara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Sulaiman Muni Barma, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, yau ranar Juma'a ce, don haka layukanmu a buɗe suke domin ku kira ku ba mu albarkacin bakinku akan al'amuran yau da kullum da kuke son yin sharhi akan su. Kafin mu buɗe layukanmu, mu shakata da wannan waka.
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Salamu alaikum. Salamu alaikum, wane daga Nasarawa?
To, alhamdulillah, da farko kana tare da Garba Sale, likitan radio na garin Agwabun Domin jihar Nasarawa.
To, Malam Garba, muna sauraron ka.
To, gaskiya Allah ya saka muku da alheri.
Amin.
Wannan gidan radio na kuma ya albarka da kuke ba mu dama muna faɗin ra'ayoyinmu, kuma gaskiya hukumominmu suna ji kuma suna amfani da shi.
To, muna godiya.
To, anan yau ra'ayina shi ne, a gaskiya tunda na samu dama na shigo, ina yi wa ainihin gwamnatin tarayyar Najeriya fatan alheri. Kuma na biyu, ina so in yi kira ga gwamnanmu na jihar Nasarawa, injiniya AA Sile, ina yi mishi fata na alheri akan yunkurinsa da yake yi na tallafawa matasa. To, mu ma dattawa, ina roƙonka ya sa hannu a cikin mu ma ya rage mana ainihin hawan jini da yake kama mu ta wajen rashin sana'a. Allah Ubangiji ya ɗaukaki gwamnatin Najeriya da gwamnatin jihar Nasarawa. Mu kuma talakawa don Allah mu ci gaba da yi wa gwamnatocinmu addu'a domin samun sake nauyin da Allah ya ɗora musu. Na gode biyo, Allah ya saka muku da alheri, ku kwana lafiya.
To, mun gode, amin summa amin. Wani na kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, kana kira daga ina?
Murya Amurka ko?
Murya Amurka ce, da Allah za ka iya rage radio naka?
Murya Amurka.
Eh, me sai ka rage radio naka?
Sunana lawan daga jaji, daga kamfanin fate da ke jaji Kaduna.
To, muna jin kama da lawa.
To, ni ra'ayina ga gwamnatin Muhammadu Buhari a wannan tsari da yake kira.
Malam Lawal, zaka iya kashe radio naka da Allah?
Na'am.
Zaka iya kashe radio naka?
Eh, na kashe radio.
To, gare ka, muna sauraron ka.
To, gaskiya ni abin da nake so ga wannan tsari na shugaban kasa Muhammadu Buhari, dan Allah dan annabi, kada a koma a gidan jiya. Yayi banda fure, banda ganye, duk wanda yayi a yi mashi. Kawai ya yi mana aiki, ya samu mutane talibai wanda za su so ta sama talakawan ƙasar nan mu ji daɗi, domin abin da ke faruwa gaskiya ba ma jin daɗi shi fi sabilillahi. Mu samu canjin da yake a samu, gaskiya ya sake taku. Na gode mu da Amurka.
To, mun gode, Allah ya sa shugaba Muhammadu Buhari ya je kiran naka. Wane akan layi?
Ibrahim Sela da Yarbawa.
To, Malam Ibrahim, daga kana kira daga ina?
Ina kira daga Ishei. Ina jihar Oyo.
Jihar Oyo. To, Malam, gare ka, muna sauraron ka.
Ina so in tambaye shugaban kasa ne, wai kudin da ƴan sanda ke karɓo hanya a jihuwa ne na yake cike ba ne? Wallahi, wajen mu na daga Oyo, daga Ibadan zuwa Shaki, daga Shaki daga Oyo zuwa Ishei, wallahi tallahi kudin da suka ce kuna ba kaɗan ba. Kuna san wanda zai muna magana? Kullum mun yi magana sai ce wai daga can sama ne, daga can sama ne, duk Allah na da shugaban kasa, mu da muna goyon bayan ka dubu busar ne. Amma duk Allah ya muna taimako, a yi muna bikice, kudaden nan na suke samo, na suke tura su ne. Duk Allah ya muna taimako, Allah da annabi. Mun gode muku, murya Amurka, muna ji daɗin ku. Allah muku albarka.
To, mun gode ƙwarai, Allah ya sa gwamnati shugaban Muhammadu Buhari ya taji wannan kira naka. Wani akan layi? To, Malam Murtala, ka ɗaga murya, ba ma jinka.
To, madalla Abdulaziz, to na farko muna kare kira ga shi ne girma shugaban ƙasa cewa don Allah don san mu don Allah su kare kira gaskiya a ya kamata a ce a ƙarfafa harkar tsaro a yankin arewa. Ta gaskiya da ƙarfafa harkar tsaro a yankin ta arewa, wani shawara da ta yake nan. Sannan kuma shawara na biyu, ya kamata a ce mutumin da ya san cewa in ke take shi a gwamnati zai kawo matsala, kafa ya kira wani sai shekara ɗaya ko shekara biyu ta ɗau mataki a kai. Kamar yadda ya gabata a baya, ya kamata idan mutum a lokacin a yi masa a kore shi kuma a hukunta shi. Kuma muna ƙara roƙo don Allah don Annabi ya tsasa shi manyan ƙasashe irin su Amerika da sauransu don Allah ya kawo fahimtar juna musamman da kira da ke gabas da shi a samu maslaha ba mu su ba da yaki da fatan Allah zai sa a samu maslaha a tashi lafiya.
To mun gode Allah ya sa shi wannan kiran naka yanzu mu leƙa Taraba wani daga Taraba.
Magana da Sule Jauro Manu karamar hukumar Gasal a jihar Taraba.
To Malam Sule gare ka.
To kiran da nake ga senator mu na Central Zone a jihar Taraba. Kusan duk a Najeriya Central Zone ita ne bata da wutar lantarki na Karinji. Sannan kuma muna roƙon gwamnatin jihar Taraba ta duba mana hanyar da ya tashi da Garba Shede garin Almajiri Jauro Baba garin Jibir Jauro Manu zuwa Mutum biyu. Sun babban hanya ne wanda ya fito daga Kamaru har ya tafi Kurmi zuwa Legas. Hanya ya lalace gaskiya ana shan wahala. A taimaka gwamnatin Taraba ta gyara mana hanya daga Garba Shede zuwa Mutum biyu. Da Allah roƙon da muke yi. Sannan Central Zone din nan a kamana nefa ba mu da wutar lantarki daga ha. Wannan shi ne damuwa na.
To mun gode Malam Sule Allah ya sa gwamnan Taraba ya ji wannan kira naka daga Taraba za mu leƙa Bauchi wani daga Bauchi
I a jihar Bauchi.
To muna sauraron ka me sunanka malam?
Sunana Ayuba Garba Imam.
To Malam Ayuba gare ka.
To ra'ayina ne na yau a madadin al'umar kalamar hukumar Ganjuwa. Muna mika godiyarmu ma sabon gwamnan jihar Bauchi da ya ba mu sakataren gwamnatin jihar Bauchi. Sannan kuma da Allah shi sabon gwamna ya taimake mu akwai wata makaranta da aka fara a nan garin Katsin Madaki Technical College wanda wancan gwamnati ta fara. Muna so ya taimake mu ya ƙara sa mana wannan makaranta saboda dimbin ɗalibai da muke da shi. Nagode mai magana Ayuba Garba Imam Katsin Madaki a jihar Bauchi.
Malam Ayuba wani taimako kike buƙata? To Malam Ayuba Allah ya sa shi wannan kiran naka yanzu za mu leƙa Kaduna wani ne daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam me sunanka malam?
Sunana Abubakar da aka fi sani da malam nan cikin kare.
To Malam Abubakar muna sauraron ka.
Yawwa ni a ra'aya yau tuma ina so da Allah ya kiya da ainihin gwamnatin tarayya ne gashi ainihin damuna ta kankama. Tsakani ga Allah ana sa matsalolin taki gaskiya taki ya yi tsada da kuma masaranmu gaskiya da muke sayarwa mu sai taki gaskiya ba ta tsada shi ne nake kira da ainihin gwamnatin Buhari don Allah ta dubi manoma in a saki gaskiya za fi a koma baya saboda gaskiya a yanzu haka manoma gaskiya sun fara na ƙasa tsakani ga Allah saboda sai sun sai da masara kusan buhu uku a buhu biyu su sai taki buhu ɗaya saboda Allah gaskiya kamata gwamnatin tarayya ta duba wannan lamari da fatan za a ta yi lafiya.
Malam Abubakar a yanzu sakon to za mu leƙa Bauchi wani daga Bauchi?
Assalamu alaikum sashi a sunan murya Amurka.
Wa alaikum assalam.
Mai magana Sama'il S. Fawa kashin ma da karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi.
To gare ka muna sanar.
Alhamdulillah ina godiya wa Allah ina murna ina taya sabon gwamnan jihar Bauchi Dr. Sanata Bala Muhammad Kaura da kuma sabon kakakin majalisar jihar Bauchi Dan Galadi Maningi da fatan Ubangiji Allah ya taya su riko Allah ya hada kansu. Ya daidaita su Allah karka basu da iyawa su Allah ka dafa musu Allah ka taimake su mu al'umman jihar Bauchi su mana aiki daidai gwargwado. Mai magana Sama'il Sawa kashin mu da karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi.
To malam sakakin ka aje kana saurare na? To mun gode kwarai daga Bauchi kenan kuna sauraron sashi Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To madalla masu sauraron mu yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin wasanni a takaice daga kasar Kamaru.
Wasanni a takaice.
A farkon makon da muke cikin ne dai kungiyar kwallon kafan mata na kasar jamhuriyar Kamaru suka gwada kwallon su da takwarar su ta kasar Canada a gasar cin kofin kwallon kafa da ake yi na duniya a kasar Faransa anda kasar ta Canada ta lallasa club din kwallon kafa ta matan kasar Kamaru da ci dai mai ban haushi yanzu haka club din Indomitable Lions din dai za su fafata ne da kasar Holland a fitowar su ta biyu anda masu harsashe a kan kwallon kafa suke ganin kungiyar kwallon kafan ta kasar Kamaru ba za ta tabuka wani abin ku zo mu gani ba a wannan shekarar tun kafin su bar kasar ta jamhuriyar Kamaru ne da yan wasan suka tambayi gwamnatin kasar da ta mika musu makudan kudade har miliyan 50-50 na sefa kafin su mayar da hankalin su a kan gasar gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru ita kuma ta yi kunnen uwar shegu da ta yin da suka yi mata masu magana dai suna cewa idan ranar da sata to da dawa ma na da wari Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru.
To madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
To Abdulaziz ga labaran a takaice. Amurka ta ce ta shirya bindigoginta da bamban ta tsab tana shirin soma amfani da jiragen samanta na yaki wajen fatattakar wasu wurare uku a Iran da mai da martani kan jirgin nan mara matuki na Amurka da Iran din ta kakkabo kafin Amurka ta sauya ra'ayinta ta fasa kai harin. Mayakan 'yan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran sun kai wani hari da makami mai linzami a kudancin kasar Saudi Arabia da ya sauka a kusa da wani kamfani da ke tace gishiri a teku amma bai lalata komai ba kuma ba a samu asarar rayuka ba. 'Yan takara shida da ke gwagwarmaya a zaben shugaban kasar Murtaniya sun kammala yakin neman zabensu jiya da daddare a birnin Nouakchott. Bayan da kowannensu ya shirya gagarumin taron lacca ga magoya bayansa. A yau Juma'a dubban ɗalibai masu zanga-zanga suka saka kaya baƙaƙe inda suka yi tattaki a birnin Hong Kong suna neman da a janye shirin dokan nan da ya janyo cece-kuce.
Da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma gobe da safe Allah ya kai mu da ƙarfe 6 na asuba. Yanzu a madadin Muhammad da Hafiz Babale da ya taya gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da hada shirin da bada umarni sai injin namu David Magnus ni ne naku Abdulaziz Ajli Toro ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.